Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka saki kamo mitocin sa wannan karo muna watsa shirye-shirye ne kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da Professor Charles Jaban Mumbala, wani ƙwararre kan harkokin kasuwanci da zuba jari ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke tsokaci kan taron tsarin aiki da fada shugaban ƙasar Najeriya ta fara na kwanaki biyu. Har yanzu muna da fashin baki kan yadda wannan hoɓɓasa na shugaba Buhari za ta cimma nasara. Sai kuma bayanin masu kula da lamura kan hukumcin da kotun ICC ta yanke da ta ba tsohon shugaban wato mataimakin shugaban kasar Congo laifin gallazawa bin Adama. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Ana sa ran cewa shugaba Barack Obama na Amurka zai mai da hankali akan tarihi mai sarkakkiya da ke tsakanin Amurka da Cuba, waɗanda suka yi zaman doya da manja a da, a jawabin da zai gabatar wa 'yan ƙasar a yau Talata idan Allah ya yarda. Jiya Litinin ne kuma shugaba Obama ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba, yayin da ya kuma tabbatar cewa har yanzu ɓangarorin biyu suna ci gaba da samun sabanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiyya da kuma kare 'yancin bil'adama. Bayan da suka yi shawarwari a birnin Havana ƙasar Cuba akan hanyoyin inganta yunkurin daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, Mr. Obama da shugaban Cuba ɗin Raul Castro sun kira taron 'yan jarida na haɗin gwiwa. A wani al'amari na ba sabon ba, shugaba Castro ya yarda 'yan jarida suka yi masa tambayoyi. To amma da aka yi masa tambaya game da fursunonin siyasa, cikin fushi shugaba Castro ya ba da amsa, ya kuma buƙaci cewa a nuna masa sunayen fursunonin siyasa. Ya dage akan cewa Cuba ba ta tsare da wasu fursunoni, ya ce a ba shi sunayen fursunonin siyasan da ake zargin suna tsare ɗin nan take, kuma idan haka da gaske ne, to za a sako su kafin dare.
Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice ta samu tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo kuma shugaban 'yan tawaye Jean Pierre Bemba da laifin aikata laifuffukan yaƙi da kuma musgunawa bayan adama a lokacin da suka gudanar da harkokinsu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Bai ɗaya alƙalai guda uku suka yanke hukuncin cewa Mr. Bemba ne ke da alhakin kisa da fyaɗe da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyarsa ta Movement for the Liberation of Congo ko kuma MLC a takalce suka aikata a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2003 a lokacin ƙungiyarsa ta MLC ta taimakawa sojojin Congo ƙarƙashin shugaban ƙasar Ange Felix Patasse yaƙar 'yan tawaye. Muna da ƙarin bayani bayan labarai.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce daga ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗin otal ɗin kimamin wakilan 'yan tawaye 600 da aka turo domin yin shirye-shiryen isar shugaban 'yan tawaye Riek Machar zuwa Juba, waɗanda tun a watan Disamban bara suke Juba ɗin domin daddale yadda za a ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a watan Agustan bara. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Barnaba Benjamin ya ce gwamnatin ƙasar ta fara biyan kuɗin otal ɗin ne bayan da Amurka da Ingila da Norway da kuma kwamitin haɗin gwiwa na nazari suka daina biyan kuɗin otal ɗin. Ministan ya ce a yanzu gwamnati ba za ta iya biyan kuɗin ba. Wannan al'amari ya faru ne a yayin da manyan wakilan 'yan tawaye masu mukamin janar su 23 da aka shirya je Litinin ya kamata da sun isa ƙasar suka soke wannan tafiya haka kwatsam.
Daga ƙarshe, dubban ɗalibai a gabashin ƙasar Afghanistan ba su da zarafin zuwa makarantu domin ƙungiyar ISIS ta rufe makarantun. Ma'aikatar harkokin ilimin ƙasar Afghanistan ta kiyasta cewa kimanin yara 33,000 aka hana wa hanyar samun ilimi a makarantu 58 a gundumar Akin da Haskamema da kuma gundumar Kot Alardin Nangarhar. fiye da makarantu 46 a gunduma aikin aka rufe su, kuma yawancin ɗaliban sun fice daga yankin da iyalansu zuwa yankunan da suke kusa inda makarantu suke buɗe. A 'yan watanni da suka shige, an samu ƙarin tarzoma ƙungiyar ISIS a ƙasar Afghanistan, musamman ma a lardin na Nangarhar. Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin mu faro takun da ci gaban hirar da muka yi da Professor Charles Dabani Mumbala, wani ƙwararre kan harkokin kasuwanci da zuba jari ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka, wanda na tambaya inda yake gani gwamnati za ta faro kasancewa an yi watsi da sana'o'i da hanyoyin samun kuɗin shiga da aka gada kaka da kakanni aka koma kan man fetur da yanzu haka aka gano ba madogara ba ne.
To ai kuskuren da aka yi a Najeriya, an yi kuskure da yawa. So yanzu kuma muna ba da gaskiya gyara ya zo ta wurin Baba Buhari. Wani kuskuren da aka yi a Najeriya, wanda aka lokacin da ake aiki da wasu hanyoyi kamar ta wurin noma, kamar da a Kano gyada aka ake yi ana noman gyada da gaske, akwai su auduga, akwai su hatsi, akwai su abubuwa da tun kafin ma mai ya samu ƙarfi ana yin aiki da wannan. Da aka zo kuma aka samu hanyar mai, sai kowa ya watsar da abin da aka saba yi, aka shiga aikinmu. To ko da ma da yake aka samu wannan albarkatu na mai, bai kamata a watsar da wannan hanyoyin ba, kuma da wannan albarkaci da aka samu ta wurin mai ya kamata a karfafa wa'annan masana'antun da aka saba yi, ba bari ba kyale su za a yi gaba daya ko kuma a watsar da su ba, karfafa su za a yi. Na tuna akan cewa akwai lokacin da ana cewa mutanen Malaysia suka zo Najeriya suka ɗauki ƴaƴan mai na mai suka je suka kai garinsu
ƙwaran manja,
yawa arin manja. Amma yau a yau su ne na ɗaya a masu sayar da manja zuwa duniya, bayan kuma da ƴaƴan hatsin na Najeriya suka yi aiki suka yi amfani da shi. Haka kuma a Brazil aka zo aka ɗauko ƴaƴan zuma, suka ɗauko mutane, wani ya zo kwashi ƴaƴan zuma kusan an ce 50 ne ya ɗauka kawai ya kai Brazil. To yanzu Brazil yana kuma na ɗaya a cikin masu yin zuma. To shi ne irin abu da ya kamata mu yi a Najeriya. Allah ya ba mu albarkatu da yawa, albarkatun ƙasa da yawa. Ya kamata mu yi bincike akan yaya za mu iya mu yi amfani da wannan abun, mu kuma mu biya buƙatun wasu mutane banda na cikin ƙasarmu, amma na duniya gaba ɗaya mu yi. Ai, akwai alamu da yawa. Akwai kasashen da Allah bai ba su albarkacin mai kamar yadda mai ba mu. Shekara biyu da suka wuce, mun je kasar Latin America, wato America ta yamma ta kudu kenan ko? Muka je mun je Brazil da Chile da Argentina. To su ba kayan mai suke da shi ba, su sun dogara ne akan kayan noma, shine ya ajiye kasarsu. Shine tattalin arzikinsu ta wajen kayan noma suke samu. So kuma sun natsu akan wannan, sun ci gaba da yi, kuma su da muka ga ƙasansu komai yana tafiya daidai. Suna da wuta dare da rana, akwai ruwa, akwai hanyoyi, akwai zaman lafiya, akwai ba abin da dai suka rasa. Kuma ba wani arzikin ƙasar da suke da shi bai ma kusan rabin na Najeriya, amma don hanyar kayan noma kadai suka samu suka ajiye ƙasansu suka ci. To Najeriya da za mu iya mu zauna akan wannan, mu ma mu koyi irin wannan dabarborin da suke yi, mu ga yadda suka yi, za mu iya mu yi haka mu ma kamar yadda suke a wannan
ƙasashe. Yawa, to ɗaya daga cikin ɓangarorin da gwamnati take so ta maida hankali a kai shine fannin matasa ɗin nan, zaman kansa wando da ke tsakanin matasa, wanda galibi ake ɗorawa alhakin tashe-tashen hankali da ake fuskanta. Kaje kasashe da dama, kana kuma nan Amurka, wane mataki kake gani gwamnati za ta iya dauka na ganin cewa matasan nan sun tashi da ɗabi'ar dogaro ga kai, ba kowa ya tashi sai dai neman aikin gwamnati, ko kuma ana zurawa gwamnati ido ta biya kowaɗanne irin bukatun al'umma ba?
To ai shine kuma yana cikin wannan ɗaya daga cikin damuwarmu na cikin Najeriya, wato komai an sa ido ga gwamnati. In gwamnati bai bayar ba, to ba za a yi ba, ko kuma yan gwamnati bai baya ba zai yi. To amma ba sai lalle an dubi gwamnati shi komai ba. Kamar a cikin America yanzu, yawancin ma'aikata masu aiki ba ma'aikatan gwamnati ba ne, an kima ne kawai kaɗan suke aikin gwamnati, yawanci suna aikin kansu. Goyon baya ne da gwamnati ya bayar, ya suka gyara wannan yadda za a iya a taimaki masu neman aiki, duk wanda yake da wani shawara, wani wanda yake da wani dabarar yin wani abu, wani hikima na yin wani abu, sai a taimaka musu. To, a neme su, a gane da su, wani hikima kake su, me za ka iya kai, me za a iya a kawo. In suka zo da shi, sai a duba a taimake su. To, ko yanzu da yamman nan ma, akwai wani bayani da suke a television ana kira Shark Tank. To wannan Shark Tank din mutane ne altajirai ne wanda suka zo da kansu, ba ma abun gwamnati a ciki. Suka zo tsaya suka ce duk wani wanda yake da dabara, duk wani wanda yake da dabara da zai iya zo ya burge mu, za mu taimaka masa ya samu yayi wannan. Mu taimaka masa, mu bashi kudi, amma mu kuma za a ba mu gaban mu in aka tashi aka yi nasara.
Profesor Charles Jabani Mumbala, wani kwararre kan harkokin kasuwanci a ɗan Najeriya mazaunan Amurka. To sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Sauniya dai, a nashi bayanin Alhaji Abdulkarimu Dayabu, shugaban rundunar adalci ya ce idan gwamnatin Buhari ta bi matakan da ta fara ɗauka sau da ƙafa, kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu.
Alhamdulillah, dama shi idan har ɗan Adam ya fahimci ba shi da lafiya, to ya cimma rabin warkewa. Dama babban matsalarmu shi ne ba mu yarda ba mu da lafiya ba, shi yasa muke fama da ciwon. Amma tun da yanzu Allah ya kaddara cewa ana tunanin ma ga shiga matsalar kuma na tunanin ya za a magance ta, to ina ganin Allah ne kawai shigo lamarin. Na farko, tun da aka fara nefa har izuwa yanzu da muke magana, wato ba ta da wani wato workshop wanda a ce wani rumbu ne na duk abin da kasan nan take ciki na game da lantarki, suna da yadda za su kalle shi, suna da control a kansa da kayan gyaransa da komai. Duk abin da ya lalace ko noti ne sai an ji an ɗauko wanda ka wata ƙasa ya siyo abin ya zo a sa, kuma ko ya yi daidai ko bai daidai ba ga za a kura. To wannan kenan. Matsala ta biyu, ya kasance aka yi rashin sa'a irin shugabannin da suka zo, dama akwai buƙata ta su ta musamman. Misali, a 1984 aka kirkiro wani abu wani study group on industrial policy, wato da za a zara masana'antu. Ni din nan daga cikin mutum bakwai da aka samu a cikin committee din karkashin Chief Chris Ogunbanjo, wanda duk kasan labari masana'antunsa kuma har yanzu yana nan da ransa. Ya kasance wato duk irin abin da ka sani aka tsara shi komai da komai, amma da aka zo a 1985 shekara ɗaya a tsakani sai aka yi juyin mulki, aka rusa duk wannan tsarin gaba ɗaya, aka kirkiro wanda da ake kira liberalization of trade, wato abu komai ya shigo daga ko'ina, komai lalacewarsa, komai rikin alherinsa, komai rikin amfaninsa. To sai kasance ga shi an zo duk in an ware kuɗin butulan nan sai a riƙe, in an ware kuɗin butulan nan sai a riƙe, dan dai a taurewa waɗancan baƙi gindi su shigo da abin da ba shi da amfani Najeriya. To shi ne fa babban masifar da muka shiga sakamakon wannan liberalization of trade, da kuma kin yin aiki da kuɗin da aka ware wa NEPA, wato sha'anin harkar lantarki, dan a samar da shi kuma ya dore kamar yadda ya kamata. To shi ne babban matsalar da muke ciki, wanda yake tilasta sai an zo an bi kadin duk abin da aka fitar tun daga na ƙarshe ɗin nan da ake magana dala miliyan 16,000 na wutar lantarki da aka fitar da su, kuma ba a kawo wutar, ba a kawo kuɗin ba, har izuwa abin da ya zo hakan 1985 ɗin can da aka yi mulki, aka buɗe ƙofa, aka ce komai a shigo da shi ba tare da an yi a nan ƙasar ba.
To wata matsala da ta yi wa ƙasar nan katutu da muka jima muna hira da kai a kai ita ce wannan ƙazamancin hanci da rashawa, wanda fi sabilillahi ba matsala ba ce ta jam'iyyar PDP. In aka alakanta wannan matsala da jam'iyya, to galibin 'ya'yan jam'iyyar APC asalinsu 'yan jam'iyyar PDP ne. To ya ne shugaban ƙasa zai yi ya shawo kan wannan matsala?
Wato alhamdulillah, babban matsalar da muke ciki shi ne wato da mutanen ƙasar ma suka yarda cewa an raba ƙasa kashi biyu tsakanin jam'iyya ta mai mulki da jam'iyya ta adawa. Saboda haka kowa ana ta kokarin a bata tunanin mutane ne kamar ma su jam'iyyun da suke da adawa da kuma masu mulki ba ma mai laifi a cikinsu. To babban abin da yake akwai na matakin jami'in da ya kamata a ɗauka shi ne tun da akwai hukuma da ake kira EFCC ɗin nan, to kamata a yi a faɗaɗa ta, a shigo da mutanen da suka rasa masana'antunsu, da mutanen da suka rasa kuɗaɗensu a bankuna da aka ce banki ya rushe, da manyan ma'aikata na waɗansu manyan kasar masana'antu iri daban-daban, a neman wakilansu, a zo a tsarkake su, a tabbatar tsarkin kowane daga cikin wakilan nan, a haɗa su da mutanen EFCC ɗinnan wajen gane dukkan wanda suka jefa ƙasar nan a cikin masifa ta sha'anin tattalin arziki, wani shafin wutar lantarki da ma koma menene, a zo tun daga jami'an tsaro zuwa kan kowane irin abu na tattalin arziki a ga cewa waɗannan mutane sun bi kadin wannan abu yayin da gwamnati ke yin aikin ta yau da kullum ba tare da waiwayin su ba.
Ina mafita Limbani ya fi ke minista Malamiya, Malamiya, Malamiya.
Alhaji Abdulkarimu Dayabu, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:21 na asuba. Sai kuma fasarar rahoton Jill Gregg da ta hada dangane da hukuncin da kotun wato hukumta manyan laifuka ta duniya ta yanke na tarihi, ga Usman Kabara da fasarar.
Kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ayyana tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo kuma shugaban 'yan tawayen ƙasar Jean-Pierre Bemba a matsayin wanda aka samu da laifuffukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil'adama. Bemba shine na farko da kotun ta yanke wa hukunci akan wulakantar da bil'adama. Wakiliyar muryar Amurka Jill Craig na da ƙarin bayani. An kammala sauraron karar da aka fara tun daga shekarar 2010. Kotun ta duniya ta gabatar da tabbatar da laifi ga Mr. Bemba, tsohon mataimakin shugaban kasar kuma shugaban 'yan tawaye.
Light of the evidence analyzed as a whole, the chamber found beyond reasonable doubt that Mr. Bemba is criminally responsible.
Bisa ga shaidun da suka tabbata a gaban kotu, jagorar shari'a ta tabbatar da cewa an sami Jean-Pierre Bemba Gombo da laifin aikata laifuffukan yaƙi a ƙarƙashin doka ta 28 game da aikata laifuffukan yaƙi a duniya da ke haɗawa da cin zarafin bil'adama, wanda suka haɗa da kisan kai, fyaɗe da kwasar ganima. Laifin da dakarun MLC suka aikata a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a shekarun 2002 da kuma shekarar 2003. Bemba shine na farko a jerin manyan jagororin siyasa da suka fuskanci tuhuma da kuma tabbatar da laifi daga kotun duniya. Mariana Lepina wata jami'ar shari'a ce da take tare da wata kungiyar rajin adalci ga dan adam, wadda ta ce
it's the second case that looks over sexual violence, but it's the first conviction.
Wannan ne karo na biyu a shari'un da suka shafi cin zarafin saduwa, amma shine na farko da aka tabbatar da laifi a kai, don haka abin ya zama zahiri. An sami Bemba da laifin kasa sarrafa waɗannan dakaru da suka aikata wannan laifuffuka a ƙarƙashin jagorancinsa. Wani babban mai bincike, Aaron Mata, da ke cibiyar hukunce-hukunce ta duniya da ke birnin Hague, ya ce, yanke hukuncin na da matuƙar muhimmanci.
It's kind of historical in that sense because it's the first commander being tried and found guilty of command responsibility.
Wannan wani abin tarihi ne, kasancewar wannan ne karan farko da aka sami wani jagoran yaƙi da aka tuhuma aka kuma tabbatar masa da laifinsa, musamman ma game da yadda ya kasa tsaida tawagarsa da take tawaye daga cin zarafin bil'adama, wanda suka hada da laifuffukan yaƙi daban-daban. A ranar Litinin, mai gabatar da ƙara a kotun ta ICC Fatou Bensouda ta ce, kowane shugaba yana da damar shawo kan ayyukan mabiyansa, ko da kuwa ya tura su wata ƙasa ne don yin abin da ya umarce su da su yi. Lepina ta ƙara da cewa ita ma tana fatan wannan hukunci zai karye gwiwar duk wasu masu aikata irin waɗannan laifuffuka ko kuma jagororinsu.
I think it's a very important message to commanders of different capacities that
ina ganin wannan wani abu ne da zai zama ishara mai mahimmanci ga kwamandojin yaƙi game da shiga taitayinsu wajen kula da yadda rundunar da suke jagoranta za ta aiwatar da ayyukanta. In har suka san za a kama su da laifin da duk rundunar ta aikata, to tabbas za su shiga hankalinsu. A halin da ake ciki yanzu, Bemba yana nan yana jiran a ta sakiyarsa zuwa gidan yari bisa hukuncin da za a tabbatar masa, inda kuma shi da abokan hulɗarsa wasu guda hudu suke jiran wata shari'ar ta daban a kotun ta ICC bisa tuhumar daƙila shaidar laifin da suka aikata. Wakiliyar muryar Amurka Jill Craig ita ce ta aiko mana da wannan rahoto.
Man Kabara ne da ya fasara ya kuma karanto, sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa da Amurka, mai magana Ubafan King Graven Trailer. Allah ra'ayina ne zan yi tsokaci akan maganan da ɗan gidan Sheikh Ayo Usman Bauchi ya yi akan almajiranci. Ai gaskiya almajiranci in ya lura irin na da da bambanci da na yanzu, idan ka ga almajirai 100 to 90 ba masu tarbiyya ba ne, kuma ka bi gurare ka ji ababuwan da suke ko bara suka zo. ko bara suka zo kaga inda suke rashin kunya a cikin gida mu kanmu mun yi almajiranci amma ba mu irin nasu na fitara ba kuma suna karanta Qur'ani zaka same su sun sa waje-waje na banza da wufi a jikin Qur'ani dan haka a gaskiya suna da gyara in ka ga 190 lalatattu ne yana da kyau a zaunar da su a gidan iyayensu su yi karatu zai fi musu samun sauki da yanzu ba sa samun tarbiyya yanda ya kamata kirin nada da aka yi ku huta lafiya mai magana uba fantin direban trailer da ke garin Madama
Assalamu alaikum biyo sashin Hausa na biyo America mai magana Garba kesu Nasarawa state Nasarawa state kananan hukumomi su yau jirin wata biyu kenan ba maganan albashi cuta yawa ana ta abu nan masu matan su ba sa bin ma maganan saboda rashin kuɗin albashi abinci ya yi wahala wannan yana yi wahala ya kamata ku ƙungiyoyi ku shigo ku tabi gwamnati me yake faruwa irin wannan rayuwa
Assalamu alaikum muryar Amurka ina jinjina muku kamar wanda kuka ba da dama talakawa na faɗin ra'ayinsu amma ni ra'ayina da kiran da muke yi ga adawa jamhuriyar Niger gaskiya sai Umar da Mamman Usman abinda sun kai Muhammad Ahmadu bai dace ba saboda sun yayi zabe dan musu zo na kusa gwamnati dan musu zo da zai amba saboda sun ga Muhammad Adarme ya yi su daraja ya zo dan buyi shine suka jaye sun ce sun fasa kuma Muhammad Yusuf Allah ya saka mai da alheri da ya kula da lafiya Muhammadu tura shorin magani na gode amma so mu Usman da Hamma da Sayyid Umaru gaskiya su ne sun kai ma Hamma Muhammadu jaka
assalamu alaikum suna na Bello Hassan daga Urushin Magare garin hukumar Akko ina fata kudin da shugaban kasa ya ware na bawa matasa bashi zai iso matasan ayyuka masu manoma inda zai amfane su cikin inganta aikin gona
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sa'a sunan mura Amusa. Mai magana san dan takara daga Dogon Daji kan mun lokacin zaman zuwa Kesu. To Allah ina kira ga al'ummar Najeriya kuku al'ummar arewacin Najeriya masu kamfanonin kamfiya wuta. Ya mutu a tsatta wurare bisa kiɗanin gaskiya ga ka'idar da hukumar kula da adadin abinci ingancin abinci ta Najeriya. Duk wanda ka ga kamfanin fiya wata gaskiya ba za su bashi lafifi ba sai sun je sun ga ingancin wurin to da baya haka nan sun ga ingancin wurin to da baya ina ga irin abubuwa da tsatta wurin da ni ta canza idan haka ba Allah ina kira gare su masu kamfanin
to madalla sai kuma takaitattun labarai
Ana sa ran shugaba Barack Obama na Amurka zai mai da hankali a kan tarihi mai sarkakiya da ke tsakanin Amurka da Cuba, waɗanda suka yi zaman doya da manja a da, a jawabin da zai gabatarwa a 'yan ƙasar a yau Talata idan Allah ya yarda. Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a taƙaice ta samu tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo kuma shugaban 'yan tawaye Jean-Pierre Bemba da laifin aikata laifuffukan yaƙi da kuma musgunawa Bani Adamu. A lokacin da suka gudanar da harkokinsu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, bai ɗaya alƙalai guda uku suka yanke hukuncin cewa Mr. Bemba ne ke da alhakin kisa da fyaɗe da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyarsa ta Movement for the Liberation of Congo ko kuma MLC a taƙaice suka aikata a Jamhuriyar Congo ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2003. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce daga ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗin otal ɗin kimamin wakilan 'yan tawaye 600 da aka tura domin yin shirye-shiryen isar shugaban 'yan tawaye Riek Machar zuwa Juba, waɗanda tun a watan Disamban bara suke Juba ɗin domin daddale yadda za a ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a watan Agustan bara.
To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je da sauran abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da Titaya na gabatar da shiri da kuma Malam Sidi da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.